إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka na Masjid Da'watul Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin na Bulughul Maram. Muna fatan abin da za mu faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. Taken karatunmu a kowane lokaci shi ne hayatun bila ilmin hayatun damimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u. Rayuwa babu ilimi rayuwa ce mummuna, shi kuma ilimi wanda ba a aiki da shi ba ya ƙara wa mutum tsoron Allah, to ɓata lokaci ne a ce abin da bai yi amfani ba. Muna fatan Allah ya ba mu aiki da abin da muka sani. Idan uwa ba su manta ba, a yau za mu tashi babu al-iddati wal-ihdadi a cikin kitabu talaq, babu mai bayani akan idda da kuma ihdadi. Abinda ake ce ma idda shine lokacin da mace za ta yi wadda ta rabu da mijinta, imma dalilin saki ko kuma dalilin mutuwa, dan lokacin da za ta yi kamin ta iya yin wani aure, shine ake ce ma idda. Idan lokacin da mace za ta yi kamin ta ƙara yin wani aure bayan ta rabu da mijinta na farko, imma dalilin saki ko dalilin rasuwa ko dalilin khulu'i, wannan shi ake ce ma idda. Na gaba shine al-ihdad. Abinda ake ce ma al-ihdad shine tarku zina, barin ƙawa. Kun san idan mace mijinta ya rasu ko wani nata ya rasu, ya halata ta kiyin ado don nuna damuwa da wannan abin da ya same ta. Malam ya kawo hadisi na farko, anil miswar ibn mahrama, an karɓo daga miswar ɗan mahrama. Ina mai dictionary na sunaye, a sa muna wannan sunan miswar. Miswar in babu yanan wani ya ɗauka in ya dawo a bashi ya rubuta. Daga miswar ɗan mahrama, kun ga suna ne shi ma wanda bai shahara ba, miswar sunan sahabi ne ko. Anna Subay'ata al-Aslamiyya, lallai Subay'a al-Aslamiyya radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su, ita da ma'aikinta, nufisat ba'da wafati zawjiha, ta yi biki, ma'ana ta aihu bayan rasuwar mijinta, bilailin bayan dare guda, ma'ana kwana guda da rasuwar mijinta sai ta aihu. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج وجن منزل الله فاستأذنته أن تنكها سيتنمي إذنين سدتي أوري فأذن لها سيتي أوري فأذن لها سيمت إذني فنكحت سيتي أوري. رواه البخاري، بخاري رويتونا حديث وأصله في الصحيحين، أصلونا حديث ينا أتكون بخاري لمسلم. وفي لفظ أتكون لفظي أنها وضعت ta aihu ba'da wafati zawjiha, bayan rasuwan me yake da suna mijinta, bi 40 layla, da dare 40 a can, bi laylin, bi layalin ne ashe, an gane ko, bi layalin kenan da daruruwa kenan, can ba a ga adadin daruruwan ba. Idan aka ce daruruwa ana nufin kwanaki, min babi itlaqil juz'i 'ala al-kulli, wata ran za a ce ma ini dare, dan saboda ini a tare da shi akwai dare. Dai kenan a wannan riwayar sai ta nuna bayan ta yi kwana 40 da aihuwar mijin nata, da rasuwar mijin nata sai ta aihu. Wa fi lafzin li muslimin, a cikin wannan lafzi na Muslim, qala az-Zuhri, Imam az-Zuhri yace wala ara ba'san, bana ganin wani lahita tare da ita, an ta tazawwaja, ta yi aure, wa hiya fi damiha, alhali tana a cikin mijin, tana a cikin jininta na biki, ma'ana bana ganin laihi a kan ta yi aure tana a cikin biki. Ghaira annahu la yaqrabuha zawjuha, sai dai mijinta ba zai kusance ta ba, hatta ta tuhura, hasita sarkaka az-zuhri kusamu da shi cikin dictionary shi ma yana daga cikin sunayen da ba a sawa az-zuhri yana daya daga cikin manyan maluman hadisi wannan hadisin bi mukhtalafi riwayatihi yana bayani ne akan iddar matar da mijinta ya rasu kuma ya barta da juna biyu asalin idda ta wadda mijinta ya rasu fadin Allah madaukakin sarki والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وند ما تنس مزن سكرسو تزاسو إدى توتا هدو دقوانا غو مكامين سساكين ونا أوري وانا شيني أسلي ما وانا ياشا هو الدباتة دتكي ودى تكي دتكي إتكما إدى توا أولات الأحمال أجلهن an yad'na hamlahunna ko da yake yazo a wajen babin saki ne amma dukkanin su wajen idda dai ne kenan wannan sahabiyar mijinta ya rasu ne bayan kwana 40 sai ta aihu tana aihuwa kuma manzo Allah ya bata izinin tana iya tayi aure an gane da kyau ko domin ta kare iddarta wannan shine kenan magana ta Imam Zuhri anan yace babu laihi mace tana cikin biki tayi aure an gane da kyau ko domin da ta aihu ta kare idda tana iya tayi aure sai dai matsalar shi ne mijin ba zai sadu da ita ba dai mun gani a karatun baya akan cewa in mace tana cikin jinin biki baya halatta a sadu da ita qiyasan ala al-hayd qiyasa akan haila kuma ijma'i ne na malumai malai cewa Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya dada ita tace wanga haka dai zaka bari shi aka dai zaka bar shi tunda sun yi regular shi haka ne daga Aisha Allah ya dar ita ce umirat barira an umurci barira an ta'tadda akan tayi idda bi talathi hiyadin da haila guda uku wa rawahu ibnu majah rawaito sawruwatuhu thiqatun marawaitan hadisan tabbatattu ne walakinnahu ma'lulun sai dai hadisi ne wanda yake da illa sai dai illa ce ghairu qadiha akwai illa qadiha akwai ghairu qadiha wannan illa ce wanda bata tasiri akan ingancin hadisin mun ga tarihin barira an intar da ita mijin ta bawa ne shi take ita ba za ta zama da bawa ba shikenan ko aka raba auren su akai alfasku sai tayi idda wata guda uku kamar yadda aka saba domin ta a matsayin iya take tunda aka yantar da ita zamu gani ita baiwa iddarta wata nawa ne malai ce wa an sha'bi an karbo daga Imam Sha'bi a sa mu na wannan sunan Sha'bi an Fatimata binti Qais daga Fatima ir Qais an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah fil mutallaqati thalatan game da wadda aka saka sake uku laisa laha sukna bata da wurin zama wala nafaka sannan da ciyarwa rawahu muslim yaro wannan hadisi abinda wannan hadisi yake nuhi shine matar da aka yi mata talaqul bat an gane ko saki na wuta saki uku wanda babu komai a tsakanin shi ta sake aure to ita bata da damar ta ce ta zama gidan mijin ta har ta kare idda a ba za ta zauna gidan miji ta kare idda ba za ta yi gidansu domin dan me yasa aka ce mace in an sake ta tsaya gidan mijin ta yi idda dan saboda mai yiwa ya huce kamin idda ta ne kamin da ta kare to shi kuma wannan ku ya huce aikin banza ne an gane ko to shi yasa ita aka ce ta yi gidansu ta yi idda kuma sannan ba zai ciyar da ita ba domin matar da ka saka matukar ba ta kare idda ba a matsayin matar ka take wurin zaman ta da ciyarwarta akan ka take an gane da kyau ko yasa Allah yace la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina in ka saki mace kada ka hutar da ita ita ma kada ta huta sai in sun zo da alfasha malamai suke ba da misali kawar ya kasance mace ce mai hada ka rabu da ita wata uku ta zanna ta yi idda kuma sai ta fara cutar da kai kullun zagin ka take yi an gane da kyau ko kuma tayi ta gigirar ka a cikin gida ko kuma ta taka mutane cikin gida ko maza ko abin da ya kama da haka irin wannan alfashe zai sha to ko kaso ka zamna da ita sai ka maida ta gidansu ta je can ta idda ta tunda a zaman ta babu alkhairi domin dan me yasa aka ce ta zamna dan tsammanin alkhairi ya biyo baya to in ya kasance sharri ne zai biyo baya kenan kuma ta koma gidansu wannan sunnar kuma kun ga ta yi wahala sosai mace da ka sake ta shikenan sai ta tara kayanta ta je gidansu ko iyayen maza su ya ta tara kayanta ta je gidansu sai sa malamu suke bada dubara in kana so ka tabbaka wannan sunnar domin sunna ce ka saki mace ka barta ta zamna har ta kare idda in kai haka zaka samu lada suka ce in kana so kai wannan sunnar in ka saki matar to kakka gaya mata kar ta san ka sake ta sai ka sa shaida wani matata na sake ta amma ban so ta sani sai ta kare idda dan in samu ladar da za ta ladar iddar ta an gane ko yanzu ka sa shaida ai mun ga kaida can ko man la yushtaratu ridahu fala yushtaratu ilmu duk wanda ba dole bane sai ya yarda za a yi abu to ba dole bane sai an shaida mishi in za a yi abu muka bada misali wanda aka kama gidan kaso dalilin bashi sai ka biya bashi bai sani ba ko bai sani ba shikenan ko ya ce bai yarda ba ba za a yi hukunci da cewa ba a to shikenan bai yarda ba a shikenan ko baka sani ba dai an biya jayyib mali ce wa an ummi atiyata an karbo daga ummu atiya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah ya ce la tahiddu imra'atun mace ba ta yi tana iya zamantowa nafiya tana iya zamantowa nahiya kenan kada mace ta ki yin ado ala mayyitin akan wani mamaci fawqa talatin hiya da kwana uku illa ala zawjin sai dai akan miji arba'ata ashhurin wa ashra shi wannan za a yi wata hudu da kwana goma wala talbasu thawban masbughan kuma kada ta sanya kaya wanda suke masu rini ma'ana wanda ake rinawa masu ado dai illa thawba asbin sai dai kayan asub wasu kaya ne da ake a Yemen baƙaƙe ne ana samun baƙaƙe cikin su ana samun farare ma'ana kaya ne marar daraja wala taktahilu sannan kuma kada ta sa kwalli wala tamassu tiban kuma kada ta sanya turare illa idza tahurat sai idan ta tsarkaka ma'ana ta yi tsarki na haila nubzatan min qustin sai ta sanya wani dan kadan an gane da kyau ko na turaren qust au asfar ko kuma turaren asfar dukkanin sunayen turare ne da qust da asfar nubza shine abu dan kadan kenan wannan an mata dama dan kadan ta sanya lokacin da ta kare haila in mace ta kare haila tana bukatar ta sa turare a gabanta dan saboda wannan danyi wannan bushewar da yayi kuma zai rage wannan warin da yayi kenan dan haka turare bai kamata a ce yayi manke ba a gidan mijin matar aure kenan maza a kula da sayan turare ko wannan shine kenan domin zai amfane ka zai amfane ta wa hada lafzu muslim wannan lafazi ne na muslim wali abi daud a riwaya ta imamu abi daud wa nasa'i imamu nasa'i min az-ziyada daga qari wala takhtatib wala takhtadib kuma sannan kada tayi me yake da suna lalle wali nasa'i imamu nasa'i wala tamtashitu sannan kuma kada ta shace kanta wannan hadisin yana bayani akan yadda mace take idda da farko dai idda ta kaba an gane ko idan mace tana ta kaba akwai mace da ita matar aure ce akwai mace da za ta yi ta kaba ne dan nuna alhini na rasuwar wani dan uwanta lokacin jahiliya suna haka mace ce kananta ya rasu kowan ta ya rasu shikenan ita ma sai ta shiga ta kaba an gane ko yanda matar aure ke ta kaba su ma sai su ta kaba dalilin rasuwar dan uwa a ta kunta ta mama za ta kaba nake yi ta kaba wa ta kaban kanina da ya rasu an gane ko musamman in mai mata guda ne ya shiga uku to da musulunci yazo sai ya hana su wannan in ba matar aure ba an hana ta kaba to da yake sun saba sai musulunci ya bada dama su yi ta kaba ta kwana uku an gane ko shine manzo Allah ya ce duk matar da mijin ta ya rasu wani na ta ya rasu to kada ta yi ta kaba hiya da kwana uku sai matarsa wadda take ta shari'a ta sunna ita za ta yi wata hudu da kwana goma sai hadisin ya gayyana yanayin takaba a takaice yanayin takaba shine mace za ta nisanci duk abin da yake na ado domin kun ga a wannan hadisin duk abin da manzo Allah ya zano ado ne turare sanya kaya masu ado sanya kwalli dukkanin su ado ne to duka an hana matar da take takaba ta yi wannan malamai suka ce a cikin takaba akwai haƙoƙi guda haka. Na farko akwai haƙƙu zauji, haƙƙin miji. An gane da kyau ko? Menene haƙƙin miji? Shine mace ta nuna damuwar rabuwa da shi. Na biyu shine akwai meke da suna haƙƙu alwalad. Akwai haƙƙin ɗiyan da take iwa za ta aiwa. Domin in mijinta ya rasu ya bata da jiki, kai tsaye ta yi wani aure, za a iya shiga a cikin rikici a rasa wannan ɗan wane ne, to sai aka ce ta jira ta yi ta kaba. Ta jira wani lokaci a tabbatar da meke da suna babu juna biyu tattare da ita. Na uku shine akwai haqqullah, akwai haƙƙin Allah a cikin takaba. Me haƙƙin Allah a cikin takaba? Shine in mace tana takaba kaman ta yi aiki da umurnin wa, da umurnin Allah maɗaukakin sarki. Na ƙarshe shine akwai girmama al'amari na aure, ta yanda in an rabu da aure ko an rabu da miji, to ba kai tsaye za a yi wani ba, sai an samu wani ɗan lokaci. Malam ya ce wa an ummi Salama radiyallahu anha qalat, daga ummu Salama Allah ya dada ita, ta ce ja'altu ala ayni sabiran, na sanya a cikin idanuna wani garin kwalli. Sunan wani garin kwalli ne sabir. Ba'da an tuwfiya Abu Salama, bayan Abu Salama ya rasu, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah ya ce innahu yashubbu alwajha, shi wannan garin da kika sa ga idanu yana mai da huska budurwa. Shine yashubbu, an gane ku, daga ashabab ne. Yashubbu alwajha, yana mai da huska ta zaman to budurwa, mai da tsohuwa yarinya kenan. Fala taj'alihi, dan haka kada ki sake sanya shi illa bil laili, sai da dare. Domin shi garin kullin akwai magani tattare da shi. Ki sa shi da dare, kar ki sa da rana, dan in wani miji ya gani zaki birge shi. Wanzi'ihi bin nahari, a cikin ini sai ki huddasa. Wala tamtashiti bitibi, kuma kada ki shace kai da turare. Kenan ya halatta mace mai takaba ta shace kai, sai dai ba za ta sa turare ba wajen shace kan. Wala bil hinna'i, ko kuma ki shace shi da alhinna, shine garin mai yake da suna lalle. Wani gari ne wanda mata suke shace kai da shi, wanda yana sa kai sulbi, gashi sulbi. Fa innahu khidabun, domin wannan rini ne. An gane ko? Domin shi garin lalle rini ne. In mace ta sa shi kaman tana rina kanta ne, gashin kanta, kenan zai kyawu. Kuntu nace bi ayyi shay'in amtashitu, kashe ka kunna, a kashe sai a kunna. Yace bi ayyi shay'in qultu, sai nace bi ayyi shay'in amtashitu, to da mi zan shace kaina? Qala yace bisidri, ki shace da asidr. Asidr shi tace magarya, an gane ko? Kenan ki sa magarya sai ki shace. Rawahu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin, wa Nasa'i da Imamun Nasa'i, wa isnaduhu hasanun, sanadin hadisin mai kyau ne. A takaice wannan hadisin yana ƙara tabbatar da mace da in tana takaba za ta nisanci duk abin da ya shafi al'amari na ado. Wa anha, har yanzu da gare ta ummu Salama, anna imra'atan qalat, lallai wata mata ta ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, inna ibnati mata anha zawjuha, lallai yata mijinta ya rasu, wa qad ishtakat aynuha, kuma tana ciwon idanu, afanakhuluha, ko kuma afatakhuluha, shin za ta sanya mata lalle kwalli, ta sanya mata kwalli? Qala la, maza Allah yace a muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Kina wannan hadisin karin tabbaci ne akan mace in tana takaba ba za ta yi ado ba, daga cikin ado sanya kwalli. To za mu gani shi al'amarin huta ya halatta ta huta ko bai halatta ba, a hadisai na gaba za mu ga wannan. Malam ya ce wa an Jabir radiyallahu anhu qala, daga Jabir Allah ya dada shi, ya ce tulliqat khalati, an saki ƴar uwar ma'aifiyata, fa aradat an tajudda nakhlaha, sai ta so ta yi girbin iccen dabinonta, ma'ana ta yi girbin itacen dabinonta, ma'ana ta je gona. fazajaraha rajulun an takhruja, sai wani mutun yayi mata tsawa akan ta huta, ma'ana ya hana ta huta. Fa atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai ta zo wajen manzon Allah. Fa qala, sai manzon Allah yace mata, bal juddi nakhlaki, je ki girbe dabinonki. Fa innaki asa an tasaddaqi, domin tana iya in kika yi girbin nan ki sadaka, ina an samu wani alkhairi. Aw taf'ali ma'rufan, ko ki wani aikin alkhairi da wannan dabinon da zaki girbewa. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisin. Wannan hadisi yana nuna bambancin idda ta saki da idda ta rasuwa. Takaba, bambancin idda ta saki da idda ta rasuwa. Kina idda ta saki ba a tsananta sosai ba akan huta, amma idda ta rasuwa an tsananta sosai akan huta. Inda zamu gani akwai wani hadisi wanda zai ƙara tabbatar mu da haka. Kinan mace in tana idda ta saki, idan da larura ya halatta ta huta, ko shi sai da larura, in ba da larura ba ita ta banza, wannan duka bata halatta ba domin tana a matsayin matar aure ce. Malik ce, wa an Furai'ata binti Malik, ku sanya muna wannan suran sunan a cikin dictionary kin sunayen mata. Furai'a, masu son sunayen ɗaya mata. Furai'a sahabiya ce, an karɓo daga Furai'a binti Malik, ƴar Malik, anna zawjaha kharaja fi talabi a'budillahu, mijinta ya huta a wajen neman wasu bayi nasa da suka tsere. Faqataluhu, sai bayin suka kashe shi. Qalat, tace, fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai na tambayi manzon Allah, an arji'a ila ahli, akan in koma gidan iyalina, ma'ana in koma gidanmu. Fa inna zawji lam yatruk li maskanan, domin mijina bai bar mini wurin zama ba. Yamlikuhu, wanda ya mallake sa, ma'ana gidan haya ne muke. Wala nafqatan, kun bai bar mini abinci ba. Fa qala, sai manzo Allah yace, na'am, eh ba matsala, je gidan ku ki idda ki ta kaba. Falamma kuntu fil hujrati, a lokacin na kasance a gida, ma'ana na koma ina shirin tahiya, na dani sai ya kira ni. Fa qala, sai yace, imkuthi fi baitiki, ki tsaya a gidanki, gidan mijinki. Hatta ya bulugha alkitabu ajala, har sai lokacin takaba ya kare, har sai lokacin idda ta kare, shine hatta ya bulugha alkitabu ajala. Qalat, tace, fa'tadattu fihi, sai nayi idda, nayi takaba a wannan gidan na haya, arba'ata ashhurin wa ashra, wata hudu da kwana goma. Qalat, tace, faqada bihi ba'da dhalika Usman, bayan wannan sai Usman yayi hukunci da haka, duk matar da ta rasu, duk mijin da ya rasu ya bar matarsa a gidan shi za ta zamna ta yi idda, ko da ba gidan shi bane, ko gidan haya ne. Sai mai gidan ya yi haƙuri, taimi ta kare iddarta. Akhrajahu Ahmad, Ahmad ya hutar da shi, wal arba'a, da marawaita hadisi guda hudu. Wa sahahu Tirmidhi, Imamu Tirmidhi ya inganta sa. Wa Dhuhuli, da Imamu Dhuhuli. Wa Ibn Hibban, da Imamu Ibn Hibban. Wal Hakim wa ghayruhum, da wa'inda ba su ba. Wannan hadisin me yake nuna muna? Yana nuna muna ashe na daga cikin haƙƙin mace, in mijinta ya rasu, a bar ta gidan mijinta ta zamna ta yi idda. Amma da a ce ana shari'ar musulunci, ko ba shari'ar musulunci ba ake, inda kai mutum ne mai tawahi, ana wanda ya san Allah, dan mutum yana haya gidanka ya rasu, bai kamata ba a ce dalilin rasuwarsa a ce ka kori iyalinsa. Ka yi haƙuri ka bari ta ƙare mi, ta ƙare idda, sai su bar maka gidanka. In kai haka, za ka samu lada mai yawa. To in ka ƙiya kuma, ka ce za ka kore ta, haƙƙinka ne. Tunda ba shari'ar musulunci ake ba, kana damar ka yi haka. Amma sai dai haƙƙin yanzu zai komo a kan dangin mijin. Dole dangin mijin su ɗau nauyin biyan wannan hayar, har matar ta ƙare mi, ta ƙare wannan idda. In ba su yi haka ba, sun shiga a cikin laifi gaba ɗayansu. An gane da kyau ko? Wannan yana nan muna musulunci, yanda ya kula da mace bayan mijinta ya rasu. Kenan yana da kyau ashe a kula da wannan, kula da mata wanda mazansu ya rasu. Addini ne babban, meke suna, babbar ibada ce wadda take iya jawo dalilin rabautar mutum a ranar tashin alkiyama. Allah ya ba mu ikon yin haka. Idan kuka lura, haka manzon Allah ya koya muna, mafi yawancin mata, in manzon Allah da ya aura, mafi yawancinsu wanda mazansu suka rasu ne. dan tausayawa sai ya aure su amma yanzu mafi yawanci in ma ka ga mace mai tara su da sauri an samu mai auren ta dai cikin biyu ne in ma tana da kala an san kala ko in ma tana da kala ko kuma miji ya bar mata gado ma'ana mata alaji ce to ita wannan gogoriyo ma za a ya hada ma sai an yi dalilin kuɗi Allah ya muna rahama mala yace wa an fatimata binti qais an karbo daga fatima yar qais wannan shi ma sunan yana da dadi kuma sunan sahabi ne qais an gane ko a sa mun shi cikin dictionary qais mutum guda na taba jin ya sanya shi ko shi na bashi shawarar haka ya samu ɗan tawaye tambayin sunaye da yake sa daga ciki na bashi qais ya sanya qala tace qultu nati ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna zawji tallaqani lalle mijina ya sake ni talatan saki uku wa akhafu an yuqtahama alayya kuma ina tsoran me yake da suna a kawo mini farmaki ana tana tsoran wasu ɗan daba su fado mata ko kuma wasu masu fade su fado mata gida qala yace fa amaraha sai ya umurce ta fatahawwalat sai ta juya ta koma gidansu rawahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisi kina wannan hadisi yana nuna har yanzu dai wanda aka ma saki uku ba dole bane ta zamna gidan mijin ta tayi idda za ta koma gidan su tayi idda mijin yana iya barta tayi idda in dai shi baya gidan tana iya shi ma wannan baya gidan ne domin inda mijin na gidan ba za ta ce ba tana tsoron aimi inda ba su hadu mata kenan ya nuna mijin baya garin ne ya sake ta sai ta koma gidan su dan tsoron inda ba su siduro mata a gida wa an amru bin al-as qala daga amru dan as yace shi ma wannan sunan amru ba a cika yawan sa shi ba sai dai umar mafi yawanci umar ake sawa alhali shi ma amru ya tabbata amru suna ne mai kyau akwai sahabbai da yawa dake da wannan sunan an karbo daga amru bin al-as qala yace la tulbisu alaina sunnat nabiyina wanda ya samu dan shi wannan sunan ko dan shi zai iya wani gado kun san malamai suke cewa lil asma'i atharun 'ala al musamma sunaye suna da tasiri akan wanda aka sunanta ma sunan in ka sama danka suna amru to ka shirya da wuri dan dannan naka sai yayi sauran aure an gane da kyau ko ka shirya sadakin shi da wuri da mai amru bin al as ya samu dan shi na farko yana da shekara 19 shekara 19 ku tuna muna 11 ko yana da shekara 11 ya samu dan shi na farko an gane ko to malamai ma suke jira to da shekara nawa ya aure an gane ko yanzu malamai suna ta kai kawo da shekara nawa ya aure an gane ko dai ko wannan shekara 30 ne ke kuka naji kamar ana kuka an ce dan shekara 11 ya aure shi ya hoshi da kuka jayyid wannan yana daga cikin khususiyya cikin Amru bin al-As an gane da kyau ko wannan shine kenan Amru a samu wanda za su sa wannan sunan a raya wannan sunan Amru bayan Umar yace la tulbisu alaina sunnat nabiyina kada ku cakuɗa mana sunnar annabinmu iddatu ummil waladi idda ta uwar da wa ake ce ma uwar da ita ce baiwa da ka sadu da ita ta aihu ita ake ce ma ummul walad to iddar ta idza tufiya anha sayyiduha idan mai gidanta ya rasu arba'atu ashhurin wa ashrun wata hudu ne da kwana 10 ba wata guda ba yanda wasu suka ce a wannan hadisin fa rawahu ahmad rawaitu sa wa abu daud wa ibn majah da ibn majah wa sahahahu al-hakim imamu al-hakim ya inganta sa wa a'allahu ad-darqutni imamu ad-darqutni ya illantar da shi bil inqita akan cewa hadisi ne munqati hadisi ne da'ifi an gane ko kina wannan maganar bata inganta ba baiwa wanda ka sadu da ita ta aihu in karasu iddar ta haila guda ce an gane ko za ta yi abinda ake cewa al-istibra'i abinda ake cewa al-istibra huwa al-ilmu bi bara'atir rahim shine a san ma'aihuwar ta bata da komai za mu ƙara ganin bayanin istibra'i nan gaba malaiti wa an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya yarda da ita tace innamal aqra'u al athhar ai al aqra'un nan da yazo a cikin alqur'ani ma'anan shi al athhar tsarki akrajahu malikun fi qissatin a cikin wata qissa bi sanadin sahihin da sanadi mai inganci wannan fassarar aisha ce game da ayar da Allah yake cewa wal ladina wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata yanda aka saka za su kame kansu tsawon qur'i guda uku to wannan kalmar ta al qur'u kalma ce wadda take tana da mutaradifat tana da ma'anoni masu yawa daga cikin ma'anonin ta akwai al haid haila kanta ana ce mata al qur'u daga cikin su ana ce mata at tuhur an gane ko akra'a daga cikin su hatta lokaci na wata ana ce mishi al me yake da suna al qur'u to malamai suka sha bambanci suka yi ikhtilafi game da al qur'u wace ma'ana ce za a basa hatta a cikin sahabbai suka ce al qur'u shine al haid ana mace za ta yi kilgo idda ta ne da hailarta da ta yi haila guda uku shikenan wasu malamai daga cikin su akwai aisha suka ce akan cewa shine tsarki in ta fara hailan sai ta tsarkaka sannan ta kare idda sannan aka yi kidai kenan dukkanin su kuma kusan abubuwa guda ne inda haila aka yi kilgo inda tsarkin aka yi kilgo duka guda ne an gane da kyau ko amma malamai suna ga magana mafi inganci haila ce al qur'u ba at-tuhur ba mace in aka rabu da ita da ta yi haila guda uku to shikenan ta kare iddarta in aka ce tsarki guda uku za ta yi dan lokacin zai dan sha kadan ne an gane da kyau ko sabanin haila amma duka dai kusan abu guda ne malaiti wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala daga ibn umar Allah ya yarda da su shi da ma'afinsa yace talaqul amati tatliqatani sakin baiwa saki guda biyu ne wa iddatuha haidatani iddarta kuma haila guda biyu ce rawahu darqutni imamu darqutni rawaito sa wa akhrajahu marfu'an kuma ya hutar da shi marfu'i zuwa ga manzon Allah wa da'afahu sai ya da ifantar da shi kina wannan hadisin sahihun meke da suna mawqufan wa da'ifun marfu'a ya ka jingina shi zuwa ga manzon Allah da'ifi ne ya ka jingina shi zuwa ga Abdullah ibn Umar sahihi ne kinan abunda Abdullah ibn Umar yake nihi baiwa ita in an sake ta sau biyu saki dai saki na biyu shikenan ta haramta gare ka sai ta sake wani aure sannan zaka yi auren ta kishiyar wadda ba baiwa ba ko ita saki nawa ne uku ce ko jayyid sannan kuma iddar ta in an sake ta haila guda ne sabanin mace wadda ba baiwa ba ita kuma haila nawa haila uku an gane ko kinan wannan shine abin da shahi al'amari na baiwa malaiti wa akhrajahu abu daud ya hutar da shi wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa ibnu majah da ibnu majah min hadithi aisha a hadithin aisha wa sahahahu al-hakim imamu al-hakim ya inganta shi wa khalafuhu kuma sun saba masa fattafaku ala da'fihi sai suka yi ittifaki akan da'ifancin shi ma'ana da jingina shi ga manzo Allah da'ifi ne wa an ruwayfi ibn thabit an karbo daga ruwayfi dan thabit radiyallahu anhu ku sa mun wannan sunan a dictionary ruwayfi an gane ko shi ma sahabi ne ruwayfi qala yace la yahillu limru'in baya halatta ga wani mutum yu'minu billahi da yake imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe an yasqiya ma'ahu ya shayar da ruwansa zar'a ghairihi gonar waninsa akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa sahahu ibn hibban wa hassanahu al-bazzar imam al-bazzar ya hassana shi hadisi ne hasan manzo Allah yake cewa baya halatta ga mutunan da yayi imani da Allah da ranar karshe ya shayar da ruwansa gonar wani ruwanka ka shayar da su gonar wani wannan kinaya ce akan jima'i da mace da take da ciki cikin da ba naka ba an gane ko so da yawa al'amari na ciki Allah yana shabbaha sa da gona an gane ko nisa'ukum harsul lakum to shi ma haka shine ana akai wannan hadisin qarara yake nuna cewa baya halatta auren mace wadda take da mi take da ciki inda malamai suka yi sabani shine in ya kasance cikin nashi ne an gane ko akwai malaman da ma sun ce akan
ko cikin ba nashi bane ya halatta a kulla auren sai dai ba zai kusance ta ba sai ta yi mi sai ta aihu ta kare abun ga sai dai wannan magana ce wadda take marjuha an gane magana ce wadda take maririn shaye magana mafi inganci mace in tana da ciki baya halatta a kulla mi a kulla aure sai ta yi mi sai ta aihu wannan kuma hadisi har yanzu ya zo ne dangane da bayu da ake samu wa yaka samu bayu bayu mata in ka sai baiwa mace mai yiwa tana da ciki an gane ko to in ka san tana da ciki baya halatta ka sabu da ita domin cikin ba nawa bane ba naka bane in muka dauki fannin aure shi kuma wannan misalin da muka bada har yanzu wannan malamai suka ce wannan hadisin yana nuna ashe yaro in yana cikin ciki amma niyin da ake zubawa daga baya yana mi yana amfanin sa yana tasiri domin kun yi manzo Allah ya siffanta shi da shayarwa ruwa ko in sun shiga akan shibka suna sa ta yi mi suna sa ta yi tsiro ta habaka dan haka wannan ya tabbatar da likitanci wanda likitanci ma sun tabbatar da shi akan cewa in mace tana da ciki saduwa da ita yana ƙara ma dan habaka yana ƙara ma dan meke da suna ƙarfin jiki da kuma lafiya an yi da dai wannan hadisin sati biyu su gabata na karanta wani labari a wata jarida meke da suna wata mata ce wani mutum ne ya aure wata bakauya shi kuma dan boko ne da ya aure ta da ta dauki ciki shikenan sai tana kaurace masa in ya kusanto ta sai ta kiya yace dan me yasa a tsoron nake ka ji madana an gane ko yanzu da ta je likita wajen awo sai likita ta ce mata ka ta ce amma mijinki baya garin ne domin suna ganewa a wajen ecography mijinki baya garin ne ta ce a mijina yana nan ya ta ce to ki yi kokari ku rika mu'amalar aure domin yana taimakawa ga jinjiri an gane ko rishin yin haka yana iya illata jinjiri da ta zo ta gaya masa sai ce ai da nittahima ta ce mini dalilin rishin wannan kusancin yanzu dan ma tana iya hito babu kafa a gane ko sai kara maza ruwa ko to ku ji yanzu bayan ya gaya mata wannan sai ta ji tsoro duk dare na Allah maimakon shi ya nemo ta ita ke neman sa yanzu sai da yake wata ran shi ke tashi ya liƙe ta cikin ɗaki ko Musa lan ya kwanta da ya kiyaye ce masa wallahi inna ahidana da illa ni ma sai na illata ka yanzu ɗan kawai yanzu shikenan sai ta sha masa kai ya shiga uku ya lalace to wannan shi ne kenan a takaice dai kenan an samu wannan ƙari kenan tuzurai ku da buƙatar wannan sirrin ba kenan ku gane wannan sirrin mala yace wa an umar radiyallahu anhu fi imra'atin mafqud daga umar Allah ya dada shi dangane da wata mata ko dangane da matar da mijinta aka rasa inda yake shine mafqud daga faqadani kenan fatawa ce ta ibn ta umar dangane da matar da mijinta aka rasa inda yake yace tarabbusu arba'a sinin za ta jira wata hudu da kwana goma wata hudu an gane ko tarabbasu arba'a sinin za ta yi jiran shekara hudu thumma ta'taddu arba'ata ashhurin wa ashra sannan sai ta yi idda wata hudu da kwana goma akhrajahu malikun malik ya hutar da shi wa shafi'i da imamu shafi'i sai dai hadisi ne da'ifi akan cewa in mace aka rasa ina mijinta yake aka ce za a bata shekara hudu idan shekara hudu ta yi bai zo ba shikenan za a yi hukuncin cewa yami ya mutu sai ta yi takaba a raba gado za mu gani to wace ce magana mafi rinjaye wa anil mughirata bin shu'ba daga mughira dan shu'ba radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam imra'atul mafqud imra'atuhu matar wanda aka rasa inda yake matarsa ce hatta ya'tiya hal bayanu har sai bayani ya zo mata na cewa ya rasu ko yana rai akhrajahu Darqutni imamu Darqutni hutar da shi bi isnadin da'ifin da sanadi mai rauni malamai suka ce wannan hadisi ne da'ifun jiddan da kaji an ƙara jiddan ai ka san ba lahiya domin a zahiri ma akwai mi akwai cutarwa ko wannan shine kenan wannan kuma ya saba ma ɗaya daga cikin ka'idodi na musulunci yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra musulunci sauki yake so mace a ce dan ba mijinta ne shikenan sai ta zamana sai an ji labari kuma an rasa shekara da shekaru yana daga cikin hanyoyin da zaka iya gane da'ifancin hadisi ya saba ma ɗaya daga cikin ka'idodi wanda aka gina musulunci akan su jayyid a takaice malumai sun yi sabani game da matar da mijinta aka rasa inda yake wani lokaci ne za ta ɗauka kamin a hukunta cewa ya mutu an gane da kyau ko magana mafi inganci shine babu wani lokaci da aka kayyade wannan za a yi aiki da ghalabatuz zanni an gane ko malan suka ce ghalabatuz zanni kafiyatun fi ta'abbudi wal amal zato mai rinjaye ana aiki da shi a wajen ibada da sauran ayyuka kinan idan mace mijinta aka rasa inda yake a takaice za a iya a yi tunani shin a mafi rinjaye zato wanda yake wannan lokacin ba a gansa ba yana raye ko bai raye an gane ko ko kuma aje a wajen alkali tunda wannan aikin su ne za su iya su kayyade wani lokaci su ce to in bai zo ba za a iya me yake da suna a bashi hukuncin yami ya rasu domin suke cewa me yake da suna al majhul kal ma'dum wannan kaida tana shiga abubuwa masu yawa abinda ba a san takamamman yanda yake ba to kawo babu shi ne ba a san inda yake ba to sai a bashi hukuncin mi kawo babu shi kenan ya mutu sai ta yi takaba a raba gado an gane da kyau ko to in an san inda yake wannan kuma sai a tura mishi sako ko ya zo nan da wata hudu ko kuma a mi a raba auren nasu wannan shi ne kenan مالكي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة كذا ونمتن يكوانا أوجا وتماتا إلا أن يكون ناكحا سي إن يكسن تي ما أورتيني معنى شيني مجنتا أو ذا محرم كوكما محرم تني لا إله إلا الله بايا هلتا ونمتن يكوانا أوجا وتماتا كو أجدنتا sai in mijinta ne ko muharraminta ne wanda baya halatta ta aure shi mu yi wannan hadisin sai mu fada da bayani wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin kada wani namiji yake banta da wata mace ko ina ne ma illa ma'azi mahramin sai tare da muharraminta akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaita da wannan hadisin a wata riwayar manzo Allah yace la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin illa kana shaytanu salisuhuma ba namijin da zai kibanta da wata mace face sai ka tance shaydan shine nami na ukun su wannan yana nan yanda musulunci ya kai makura a wajen nesantar da cakuduwa tsakanin maza da mata musamman ku samu infiradi a tsakanin ku wannan shine babban hadisi da zai nuna maka haramcin wasu daga cikin ayyuka da mata suke yi a biro shine shugaba ita ce secretary kuma su biyu a cikin biro an gane da kyau ko daga cikin abin da zina muna hatsarin wannan wani abu da yanzu shine ko ina ake labari da ya faru a kasar Guinea Equatorial wani da ake ce ma Elbazor ko menene Baldazor ko Baltazer an gane da kyau ko yanzu hama wani karin magana na musamman ake abinga da mace ta tambaye ka kudi ka tura mata baltazar ko shikenan sai dan gaban ta ya fadi dan saboda bala'in da yayi abin akwai tashin hankali wallahi da na karanta wannan labarin sai nace duk wanda Allah ya shi ba da tsananin sha'awa bai gode ma Allah madaukakin sarki an gane da kyau ko dan Allah ya sharafce ka da tsananin sha'awa ba karamin sharabawa bace ba karamin masifa bace ba karamin bala'i bane a duniya da lahira shi wannan minista ne daga cikin ministocin kasar yanzu sai aka samu wata badakala ta cin hanci wasu kudi miliyarodi suka bace yanzu ana tugumar sa a cikin bincike da ake yi sai aka doko computer sa ana bincike dan a sanya aka yi kudin suka bace a wajen binciken ne sai aka binciko aka bankado wasu bidiyo ka kusan katsan video guda 400 na mata yanda yake lalata da su ba wai na mace guda ba kowace video ta dauki video wata mace ce ta daban da ya lalata da ita video 400 na matan da yake lalata da su kuma matan mafi yawancin su ma'aikata irin wanda ke neman aiki kamin su samu aikin sai an yi wani abu kaza da ke sannan a baki aikin kuma matayen daga cikin su da yawa akwai daga cikin su matan aure ne kai daga cikin su ma an ce akwai diyar shugaban kasan an gane ko daga cikin su wanda suka binciko bidiyon masu yi masa bincike masu masa shari'a daga cikin su akwai wanda suka ga bidiyo kan matan su a cikin wannan wurin an gane da kyau ko daga cikin su akwai wadda ta kashe makanta dan saboda ita bidiyon ta ta yadu ko ina an gani sai ta kashe kanta dan saboda kumiya matar aure ce mijin nata yake cewa dama ma'aikace shi ce duk in ta dawo daga wurin aiki in ya neme ta sai ta ce mishi ta tagaji an gane da kyau ko haka take ashe ta kare ke aikin ta daga da bantazor an gane da kyau ko wannan shi ke nuna bala'in aure a meke da suna bala'in aikin mata a biro an gane da kyau ko ba mu ce haramun bane amma matukar za a rika samun irin wannan alkhalwa a rika samun kebantuwa a ce ga biro mace da namiji ne a cikin biron kun ba matarsa ba to mu san da cewa wannan aikin da suke zaman haramun ne suke yi wannan aikin ya zamanto haramun ga wannan matar duk biron da zai kumshi mace guda biyu an gane da cewa mace da namiji su kadai a cikin biron suna aiki tare ba muharramiyar shi ba to wannan matar ta san da aikin da take haramun ne shi ma mishin haka domin manzo Allah kare ya hana wannan kun bala'in da yake jawowa gashi kuna gani wai wannan abunda asirin da ya tono ne to ina ga sauran asiran da basu tonu ba Allah ya kare mu na sha'awar mu wannan shine kenan yasa manzo Allah yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru lirrijali min an-nisa ban bar wata fitina a bayana ba da ta cutar da maza kamar mata an gane da kyau ko wannan kun ba ya shahi maza ba kawai hatta mata su ma haka an gane da kyau ko domin innamar nisa'u shaqa'iqur rijal kullu hukmin thabata fi haqqir rijali fa yathbutu fi haqqin nisa'i taban illa bi dhilli ikhtisas kamar inda mata fitina ne a gare mu ma menene fitina ne a gare su ko kun san da cewa kamar yanda mata in suka huta da cikin kaya masu kyau matsatsin kaya suna rangwada akan hanya mai mummuna mai karar zuciya in ya gani za su birge sa haka namiji in ya huta a cikin shiga mai kyau shukakkin kaya an gane da kyau haka su ma za su fitinu wannan shine kenan mata suna fitinuwa da maza wanda suke da ado suke cin ado suke sa matsatsin kaya kamar yadda mu ma muke fitinuwa da su dan haka yana daga cikin gudunmuwar da zaka ba al'ummar musulmai musamman Allah ya baka siffa mai kyau ka nisanci sa kaya matsatsi wanda za su yi to siffar jikinka domin fitinar wa'annan matan Allah ya gane da mu ya shiryar da mu ya kare mu na sha'awar mu مالك وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي مزع الله يأتي في سبايا أو طاس لنقنا دا بايو دا أكا كامو أشيكرا أو طاس مزع الله يأتي لا توطأ كدا أسادو دسو حتى تضع حسيس أيه ولا غير ذات حمل واندكم باسا دا تيكي حتى تحيد حيضة حسيس يحيلا قداه akhrajahu abu daud ya hutar da shi walahu shahidun wannan hadisin yana da hadisin da ke masa shaida an ibni abbasin daga ibnu abbas fi darqutni a wajen meke da suna ad-darqutni wannan hadisin yana bayani ne akan istibra'i na baiwa muka ce al-istibra'u huwa al-ilmu bi bara'ati ar-rahim shine a san ma aihuwar mace tana dauke da ciki ko ba ta dauke da ciki kenan baiwa in ka saye ta ko aka kamo ta in mai ciki ce ba a saduwa da ita ce ta aihu domin ga hadisi can ka shayar da gonar wani da ruwanka in kun ba ta da ciki sai ta haila guda dan mace mai ciki a al'adance tana haila ko ba ta yi haila ko amma ana samu domin suke cewa li kulli qa'idatin mustathniyat kowace ka'ida zaka iya samun shuzuzi zaka iya samu wanda ya saba ma ka'idar mafi yawancin mata in suna ciki ba sa haila to mace baiwa ba za a sadar da ita ba sai ta haila guda dan a tabbatar da ba ta da ciki to istibra'i har yanzu kuma ya shahi mata yi mazinata an gane ko mace wadda take mazinaciya ko kuma matar da me yake da suna ɗan daba suka tare su suka yi musu hwade kaga ba mazinaciya bace amma an yi zina da ita yanzu koda za a kulla mata aure imma misali a ce an sa ranar aure ba za a kulla auren nan ba sai ta yi me sai ta istibra'i me istibra'i shine tai haila guda a tabbatar da ba ta doki me ba ba ta doke da ciki da mace wadda take mazinaciya in ta tuba za ta yi aure ita ma haka sai ta yi istibra'i an gane ma'anar istibra'i wannan shine kenan قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش دا نشي هداني وللعاهل الحجر شيكم كورتو دوس يداتي دشي متفق عليه بخاري ومسلم سكر رويتو من حديثه دق حديث سا ومن حديث عائشة أقولكم دق حديث عائشة في قصة أوت قصة ودا ممكن أن تعطي أتكم أمدت الأحكام وعن ابن مسعود دجا ابن مسعود عند النسائي دجا امام النسائي وعن عثمان دجا عثمان عند ابي داود اوجن امام ابو داود وانا حديثين ينا بياني ني اكن چوا دم ماتر دا تاي تيكي با تا هانيار اوري با تو دان ناتا ني با نا وندا يمتا تيكين با ان غاني كو شيني الولد للفراش الفراش ana nuhin nan ay almar'a nan asinfanta ta da alfirash ne don mafi yawanci akan ta ake hawa ko wannan shine kina shi sa na kace mata alfirash don me take shin hidawa sai a hawa akan ta a mafirin shayi a mafi yawan abin da ake yi to shi ana kace mata alfirash kenan duk dan da aka aihuwa ba ta hanyar aure ba to na matar ne shi sa musulunci babu ta wata hanya da zaka iya samun da a musulunci in ba ta hanyar mi ba in ba ta hanyar aure ba a wannan zamanin in a da ne akwai ta hanyar bayu in kana da wannan shine wannan yana kara muna yana kara nuna muna kimar daraja ta aure sai mu zo babur radai babi mai bayani akan shayarwa shayar da yara nono shayarwa haƙi ne daga cikin haƙoƙin yara an gane da kyau ko akwai muhadara da muka yi a tisawa hukukul atfal fil islam haƙoƙin jinjirai haƙoƙin yara a musulunci daga cikin haƙƙin su shine shayarwa an gane da kyau ko malamai suke cewa lirradai atharun fi tiba shayarwa tana da tasiri a wajen tashin yaro zamu gani a gaba daga cikin amfanin shayarwa akwai wani sirri wanda da yawa daga cikin mata suka jahilta wanda ya kai su ga shan filin mana maganin nisanta ɗaukar ciki alhali da sun bi shawaran manzon Allah da ba sai sun sha wannan ba malai ce an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya yarda da ita tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tuharrimul massatu wal massatani ba ta haramtawa tsotsa guda ɗai ko tsotsa guda biyu akhrajahu muslim ya rawaito wannan hadisin ma'ana ba ta sa yaro ya zamanto muharrami domin duk matar da ta shayar da kai shikenan ta zamanto kamar ma'aihiyarka an gane ko gado ne koyi ba za ta ci ba naka amma duk hukuncin uwarka ta asali to ita ma tana da shi kenan tsotsa ko tsotsa guda biyu ba ta sa mace ta zamanto ma'aihiyarka dan ta shayar da kai wa anha qalat ai yanzu da gare ta tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam unzurna man ikhwanukunna ku duba su waye ɗan uwanku فانما الرضاعه من المجاعه دومين شايروا ودا تكي تاسيري ايتاتي شايروا ودا اكاي انا ا cikin yunwa kinan shayarwa ga yaro bata tasiri ga wanda ta shayar da shi sai in ya shayar da bukatar nono mu kara wannan hadisi sai mu dan fadada bayani kadan wa anha qalat hay yanzu da gareta ita Aisha tace ja'at sahlatu bint suhail sahla ar suhail tazo kan goni suna mai dadi ko sahla ar suhail sunanta sahla sunan babanta suhail ina da wani dan uwa dai uba dai muke da shi yayana ne sunan shi jamil sai sama ar sa jamila an gane rike ko jamila ar jamilu dace ni wannan ni kumiya zan yi domin mafi yawanci mata da miji ake ma irin wannan jamila da jamilu sai a zamanin ko mata ta ce alhali diya ta ce wannan a takaice dai suna ne mai kyau sahla shi ma a sa mana shi a dictionary sahla Suhail wannan yana da dadi in ka samu ƴan tawaye mace da namiji guda sahala guda sahal guda suhail guda suhaila ko kuma miki suna sahala daga sahala ƴar suhail tazo faqalat tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna saliman lallai salim maula abi hudhaifa maulan abu hudhaifa ma'ana fi baitina yana tare da mu a gidanmu wa kad balaga ma yablughu ar-rijalu kuma ya kai abunda maza suke kai ma'ana ya balaga kenan qala sai manzo Allah ya ce ardi'ihi ki shayar da shi tahrumi alaihi zaki haramta a gare sa ki zaman to kan ma'ahiyarsa rawahu muslim yato wannan hadisin ma'anar sa wannan matar sahla ta kasance akwai wani yaro da ta yi riko an gane da kyau ko to sai kasance yaron tun yana dan karami ke tare da su yaro kun yana dan karami kenan ya halatta ya kunta tare da su ya gansu babu hijabi da sauransu to yanzu sai ya balaga yanzu kuma ya shako da su an gane ko kun baya halatta tun da ya balaga ya gansu babu hijabi kuma ya takudu da su shine sai su kawo karanta a wajen manzo Allah yanzu ya kamata a yi sai manzo Allah yake to yanzu ki je ki shayar da shi ki bashi nonon ki ya sha shikenan sai ya zamanto mi sai ya zamanto ya haramta a gare ki an gane da kyau ko wannan hadisin ya jawo kace nace sosai a tsakanin malumai wanda wasu ma suka ce kana aure da matarka an gane ko wajen tsotsa-tsotsa ka tsotso ma kanka an gane da kyau ko to shikenan daga wannan lokacin matan nan ta zamanto ma'aihiyarka shikenan ta koma mamma aure ya rabu wannan fatawar da an ta yi da ita da akwai matsaloli ba matsala ba an gane ko mu liƙe da wannan hadisin sati mai zuwa sai mu tashi akan bayani akan wani wace irin shayarwa ce take tasiri wa anha har yanzu da gare ta anna aflaha lalle aflah aba abil qais ma'aifin abil qais jaa yasta'dinu alaiha ya zo yana neman izini akan ta a wajen ta ma'ana ita Aisha yana neman ya shiga a wurin ta ba'dal hijab bayan aya ta hijabi ta saka ma'ana ayar take nuna dum namiji wanda ba muharram baya halatta ya gama ce sai da izinin mijinta ko kuma sai da hijabi qala tace fa abaitu an adana lahu sai naki in yi masa izini ya shigo a wurina falamma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya zo akhbartuhu sai na ba sa labari billadhi sana'tu da abun da na aikata fa amarani sai ya umurce ni an adana lahu alayya akan in masa izini wa qala sai ce innahu ammuki ai shi kamar dan uwan ma'aifinki ne domin uwansa yayansa shi yayansa matarsa ta shayar da Aisha an gane ko kenan tunda matar da ta shayar da ke mijinta ma'aifinki ne kenan kanan shi ma menene a matsayin ma'aifinki yake na shayarwa kenan muharraminki ne ya halatta ya ganki ko babu hijabi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin a nan zamu dakata da ƙarshe ina da wani huwata wani roko da nake ga ƴan uwa ga dukkanin masoya wannan masoya kawai nake faɗa ma shi ina roƙon asa ne a cikin addu'a a wannan ƴan kwanakin a kwanaki na roƙa asa ne addu'a don hatsari ko to yanzu kuma addu'a ce ta wani alkhairi da yake son ya bullo wanda insha Allah in ya bullo ba ni kadai amfanin zai amfana ba ina ji dukkanin mu amfanin zai game mu gaba daya insha Allah ina fatan a sani a cikin addu'a a wannan ƴan kwanakin in abin ya tabbata insha Allah za ku ji labari a nan gaba menene alkhairi insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله